Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizonmu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safina Tsada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Laraba 10 ga watan Mayun shekarar 2017, za mu tattauna ne game da alfanu ko rashin sa a maganar jinkirta kasafin kuɗi a ƙasa ko kuma aiwatar da kasafin akan lokaci.
Ta inda za mu ɗauki misali da kasafin kuɗin Najeriya da ke gaban majalisar ƙasa. Ko yaya in Najeriya ke kallon labarin kasafin kuɗin na shekarar 2017?
Zuwa da komawan ke sa rashin jituwa tsakanin majalisa da kuma wajen zartarwa da kuma talakawa da ma kasa gabaki da
har na fara ganin cewa kamar wata matsala za ta ƙara kawo kai kenan.
Kar abin da ya faru bara ya sake faruwa. Abin da ya faru ko ba komai bane illa an samu cushe a cikin wannan kasafin kuɗi inda aka samu matsaloli har da yake aka suka dakatar da wani dan majalisa a cikin su.
Dan iya ma ya kasa yin shiru da suka hadu da aminin sa Isa Lawal Ikara.
Gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya sa mutane ke ta korafi. Gashi kuma ƴan majalisar kasar sun ƙara wa ƙarewar ƙarfan fanar mu ƙarfi. Shi yasa ma wasu ƴan kasar ke ta cewa gaskiyar magana ƴan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi.
Ba haushe ma dai cewa ya ji dadin shan inuwar gemu bai kai mu kogoro ba. To sai kuma tattaunawar da zamu yi bayan mun ji waɗannan abubuwa da wani mai fashin baki akan tattalin arziki wato Abubakar Ali. Dan jin illa da kuma alfanun jinkiri ko kuma hanzarta kasafin kuɗi musamman a irin kasashen mu da al'umma ke cikin halin hannu baka hannu ƙwarya Maryam.
Za kuma mu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter.
To yanzu ga amsoshin wasu ku game da yadda kuke kallon maganar kasafin kuɗi a Najeriya.
Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau yace hakika wannan kasafin kuɗi ne da dimbin al'umma suka kallafa rai kuma suke fata a kansa. Gani yadda tarin matsaloli suka tattara suka taru suka yi al'umma katutu. Saboda haka muna fatan majalisar za ta gaggauta amincewa da kasafin kuɗin gobe Alhamis kamar yadda suka yi alkawari. Kuma da fata idan an amince da shi din talakawa za su gani a ƙasa ba wai su gani kadai a rubuce ba ko kuma su ji ana faɗa. Domin yawancin kasafin kuɗi a Najeriya kamar tatsuniya ce ya wuto shu ya wuce sha.
Sai Ahmad Suleiman Bajoga yace assalamu yau da gobe. A gaskiya mu talakawan Najeriya babu wanda muke ganin suna kawo mana cikas kan wannan kasafin kuɗi kamar wannan bangare na majalisa. Ita wannan majalisa ta zama tamkar mai warware tuka ne da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi. In dai haka za a ci gaba da yi to ko shakka babu shugaba Buhari zai gama mulkin sa ne ba tare da talakawa sun gani a ƙasa ba.
Sai Sadu Sa'idu Daura yace yau da gobe kare yace idan ana biki a gidansu ya gani a ƙasa. Mu ra'ayinmu ga wannan kasafin kuɗin da ke gaban majalisa, Allah ya sa al'ummar Najeriya su gani a ƙasa musamman a daidai wannan lokacin na aljannar waina, sama zafi ƙasa zafi.
Sai Abubakar Sadiq Belal yace yau da gobe ni dai ban ga amfanin kasafin kuɗin da ake yi a Najeriya ba. Duba da yadda kullum idan shugaban ƙasa ya gabatar da kasafin kuɗi to sai ƴan majalisa sun tafka cin hanci akai. Allah dai ya kyauta amin.
Sai Umar Adamu Katagum ya ce yau da gobe mu dai talakawan Najeriya fatan mu game da kasafin kudin Najeriya na shekara ta 2017 shine daga cikin kasafin kudin a baiwa matasa fifiko wajen samarwa matasan aikin yi da fatan kwaliya za ta biya kudin sabulu kan wannan ra'ayi nawa ku tashi lafiya
Sai Usman Shiti Mahuta yace ba komai yake janyo tsaiko wajen aiwatar da kasafin kudi na 2017 dake gaban majalisar dokokin Najeriya ba sai illa rashin kishi irin da ƴan majalisun mu kuma hakan baya rasa nasaba da yadda shugaba Buhari ya hana su yin wadaka da dukiyar talakawa
Sai baban Sadiq Malamawa Kutama yace yau da gobe masu shirin matasa mai farin jini mu fa har yanzu kasafin kudi a Najeriya talaka bai san ana yi ba domin shekarar 2016 haka ya wuce muna cikin kunci da talauci na rayuwa kuma bai amfana mana komai ba hakika yanzu ma sai dai mu fatan alkhairi amma ban yi tunanin za su yi kasafin kudin yadda ya kamata ba balantana talaka ya samu saukin rayuwa ku tashi lafiya
Sai Adamu Isa Entakori Allah ya sa na faɗi sunan dai yace ya kamata majalisa su gaggauta sakin su ga bangaren zartarwa domin a saka masa hannu a cigaba da aiwatar da ayyuka a ƙasa baki daya
Sai Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe a gaskiya ana wa tunanin bai kamata a ce kasafin kuɗi na shekara a ce sai a watan 5 zuwa watan 6 zai fara aiki ba ina kira ga gwamnati in har dan talaka ake yi to a kammala a watan Janairu ya fara aiki
Sai Hafiz Sani Murabus Attajiri yace mu dai fatan mu Allah ya tabbatar da alherin dake cikin wannan kasafi Allah ka dawo da Buhari gida lafiya talaka ya amfana
Sai Dauda Musa ba rigima dan dume yace salam yau da gobe dan Allah ku gaya wa ƴan majalisu da su dubi talakawa da idan rahama a wajen kasafin kuɗin bana domin talakan Najeriya yana cikin mawuyacin hali
Sai Baffa Haruna Bajuka yace gaskiya wannan kasafin kuɗi na shekarar 2017 yana cike da rudani da cece kuce wanda a tarihin Najeriya ba a taba yin irin shi ba dan haka mu ne talakawa burin mu shine kasafin ya zama sillar samun saukin rayuwar mu ta yadda zamu walwala
Sai Aminu Kano mai da garko yace tabbas mu al'umar Najeriya a kullum burin mu baya wuce mu ga tattalin arzikin Najeriya ya farfado hakan kuma zai faru ne idan aka yi kasafin kuɗin bana cikin hikima dan haka muna kira ga majalisa da ta tsaya tsayin daka dan yin nazari da tunani akan yadda kasafin zai gudana a bana
Sai Muhammad Mutawakkil Jumar Galadima yace ra'ayina shine duk da turkatar da aka yi tayi kafin aiwatar da kasafin kuɗin Allah ya sa hakan ya haifar da da mai ido Allah ya sa aiwatar da duk abin da aka yi domin sa ya baiwa shugaban kasar mu lafiya
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @hajshehu_online yace ina fatar wannan kasafin kuɗi ya zama alkhairi ga talakan Najeriya a gobe
sai sa KGK yace muna da cikakkiyar fata mai kyau a kasafin kuɗin 2017
sai @abbadambam yace yau da gobe fatan shine al'umar Najeriya su gani a ƙasa musamman wajen kawo ƙarshen mawuyacin halin da talakawa ke ciki
sai da ƙarshe @baban Sadiq 16 yace hakika ina tsoron ƴan majalisar mu domin matakar suka ga ba wani abu za su samu ba to ana iya yin irin tajiya a kasafin kuɗin
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni Bayan amsoshin tambayar da muka karanto, wakilin mu Nasir Adamu El-Hikaya ya jiyo mana ta bakin wasu matasa akan kasafin kuɗin Najeriya a wannan shekarar ta shekarar 2017.
Ina tare da wasu malamai da gurguje za su bayyana mana ra'ayoyinsu kan kasafin kuɗin Najeriya wanda majalisar dattawa ta kammala aikinsa kuma Alhamis din nan za ta amince da shi don turawa fadar shugaban ƙasa a sanya hannu. Da yiwuwar fara amfani da shi malami na farko sunan
sunana Saifullahi Umar Kira wannan kuduri gaskiya muna addu'a ubangiji ta Allah ya sa kada irin abin da aka shekara ta wuce domin shekarar da ya gabata an zo da budget kuma an ƙara maida shi ya ƙara dawo ya ƙara maidawa to muna addu'a wannan Allah ya sa an yi kenan domin zuwa da komawa ke sa rashin jituwa tsakanin majalisa da kuma wajen zartarwa da kuma talakawa da ma ƙasa gabaki da ya kasance babu jituwa na cece kuce
sunana Service Garo Mustafa ni da a yanda na fara tunani har na fara ganin cewa kamar wata matsala ta ƙara kawo kai kenan to amma zuwa yanzu tunda Allah ubangiji ya sa har ma sun meka muna fatan za a aiki akai kuma yan ƙasa za su gani a ƙasa
sunana Idris Bilal ra'ayina akan wannan kasafin kuɗi da majalisa suka mika shine fata ne mai kyau da kuma
zan iya cewa sun yi abu mai kyau, to amma abin da ake gudu shine kar abin da ya faru bara ya sake faruwa. Abin da ya faru ko ba komai bane illa an samu cushe da kuma a cikin wannan kasafin kudi inda aka samu matsaloli har da yake aka suka dakatar da wani dan majalisa a cikin su. To muna fatan haka ba zai sake faruwa ba, domin talakawa sun zuba musu ido a karo na biyu domin a ga me zai faru, kuma da fatan wannan kasafin kudi zai fi na bara muhimmanci da kuma karbuwa idan talakawa.
Sai bulla na kamar baka kammala maganar ka ta tsazo ba, kana da wata wani ƙarin bayani ne?
Da kiran da nake ga mataimakin shugaban kasa da ya tsaya ya zama jajirtacce akan aikin sa kamar da shugaban kasa yake yi a wancan lokacin, na bincike ga dukkan gano kurakurai da inda ke da gyara a iya gyarawa saboda kar a samu matsalolin da aka samu irin wancan lokacin.
Safitu, kai ma na kamar kana da ƙarin haske.
Ƙarin hasken da nake da shi tunda zuwa yanzu Allah Ubangiji ya sa shugaban kwamiti na kasafin kuɗi ya meƙa zuwa ga majalisa. To muna fatan bayan ita majalisa din ta kai ga ɗaukan matsaya akan haka an meƙa shi ga fadar shugaban ƙasa, ya zamanto cewar an yi bincike akan shi na daidai gwargwadon haƙiƙa ba tare da an sami tsaurarawa ba, ta yadda za a iya sakin waɗannan ayyuka da kuɗaɗen da za su tafiyar da su cikin lokaci domin 'yan ƙasa irin yawan koke-koken nan da suke na matsin tattalin arziki da ake gani. Wala Allah, ba mamaki ta dalilin hakan abubuwan ƙasa za su iya dawowa su sai yadda ya kamata. Sannan kuma mu 'yan ƙasa muna fatan wato wannan kofi na kasafin kuɗi da aka kai tun farko muna kira ga shugaban ga fadar gwamnatin ƙasa akan ayi duba na hakikacin akan kofi ɗin, kar daga bisani kuma bayan al'amura sun yi nisa mu dawo mu fara jin cewar ai wannan kasafin kuɗin ba shine na hakikacin ɗin ba.
Ra'ayina kuma a gaba shine ya kamata wannan kasafin kuɗi ya kasance za a yi amfani da shi domin a samarwa musamman matasa da su ne ƙashin bayan wannan kafa gwamnatin. A baya an yi kirkiro 'yan fawa, to amma duk da haka ba talakawa suna korafi da wannan 'yan fawa domin har yanzu ba su ga wani fawa a jikinsu ba. So ya kamata a yi amfani da wannan dama a sake kirkiro da wasu ayyuka da su ma za su amfana. Sannan kuma kira na ƙarshe shi ne ya kamata shi kamar yadda abokan suka bayyana ra'ayinsu, shi mataimakin shugaban ƙasa ko muƙaddashi ya yi takatsantsan sosai, domin ni da na ji ma cewar daga tafiyan shugaba Buhari har maza sun so su an gama an so a gama kasafin kuɗin ko tantance ta, to ya kamata a sake takatsantsan domin ni ina ga akwai wani abu a ƙasa da suke kokarin boyewa tun da dama lokacin da shi mai gayya mai aiki yana nan an yi wannan cushe, to yanzu kuma da baya nan abun da ya fi cushe ma ina ga za a iya. Saboda haka Osun Bajo ya yi takatsantsan ya duba ta da kyau kafin ya sanya hannu.
Idan kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai malam. Idan Allah talaka bawan Allah, bawan Allah talaka bawan Allah. Idan kana da shi
to sai mu ci Allah da rufa mana asiri.
Amin amin amin.
To kasafin kuɗin fa Najeriya da muka ta tago magana a kansa har yanzu a kan shi muke, wanda kuma Maryam da Safinatu kun karanto mana sakonni ra'ayoyin mutane, Alhika ya aika mana da muryoyin wasu wanda su ma sun tofa albarkacin bakin su. To kuma a hakan zamu tafi, domin kuwa kin san dan iyama fa dan iya ce shi ma ba za a bar shi a baya ba, domin ya haɗu da Isa Lawal na Ikara inda yace shi ma fa yana da sako a magana kasafin kuɗin Najeriya.
A zaure yau na iske ɗan iya ya yake ƙyauren gidan shi ko in ce murfi, yana gani na ya fito yana faɗin yau fa garin akwai zafi. Na ce ni ko ka ga yankin mu garin yayi daɗi saboda mun samu yayyafi, wasu ɓangarorin ma an ce ruwa suka sha kamar da bakin ƙwarya saboda ya ciccika kududdufi. Ya ce ai zafin ne na ikaraban da na jiki ma fa akwai na gari wanda ke neman tallafi, don gaskiyar magana fa ana fama da talaucin da ya sa mutane ke ta korafi. Gashi kuma 'yan majalisar kasar sun karawa karewar karfan fanar mu karfi saboda yadda suka dinga jan kafa wajen amincewa da wannan kasafi. Shi yasa ma wasu 'yan kasar ke ta cewa gaskiyar magana 'yan majalisar nan ba su da kyakkyawan nufi, don kuwa jinkirin amincewa da kasafin kasan ka iya jefa rayuwar 'yan kasar cikin tsanani irin na masu zaman gidan wakafi. Nace gaskiya ne dan iya jan kafa kan jefa hannu cikin kasa fifa ka iya dirkusar da ƙasa kudin da ya kamata su dinga kara kaina da kai komo a hannun mutane kuma su yi nisa tagomashin tattalin tattalin arzikin ƙasa kuma ya na ƙasa saboda naji masana tattalin arziki kan ce sai da kasafi ne kudi kan kutsa sa yan kwangila da yan kasuwa ma su samu su murmusa tattalin arzikin ƙasa kuma ya bunƙasa amma sai aka yi rashin sa'a idan maganar kasafin ƙasar mu ta zo sai a jefa siyasa saboda yadda aka saba mai da kasafin kuɗin rijiyar yasa ta yadda kowa kan jefa hannun shi yayi tawawusa gashi kuma yanzu an samu sauyin gwamnatin da tace a gaskiyar magana yanzu fa babu batun wasa dan ya ce to na ikar sai mu ce Allah dai ya sa shi wa gabannin mu ranka ta kafatanin su su lura cewa duk wani jinkirin jirge kasafi fa kasar kawai ake kwara don dai ai sai an saki kasafi ne zaka ga ƴan ƙasa na ta hada da naira har ma masana tsarkake tsamin tsaro sun ce kasafi kan sa a kwantar da duk wata kura ta yadda babu sauran kai wa juna bara don haka dai dole mu kira ga daukacin masu ruwa da tsaki su yi gyara bangaren gwamnati da shine ke shirye kasafi ya dauki azama tun da wuri ya fara su kuma ƴan majalisa su gaggauta duba kasafin musamman ma dai yadda aka tsara da sun yi dukkan gyare-gyare suka gamsu kawai sai su amince babu wani jira alabashi kasar ta samu ci gaba da bunƙasar da zamu tsere wa dukkanin wata lalura
Kai tsaye ta waya muna tare da Abubakar Ali mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki a Najeriya.
Assalamu alaikum Mala Bakar.
Alaikum salam.
Barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Barka Maryam Kosafi Natu.
Eh duk da
dukkan tare.
Ban gama dariya dan iya ba har yanzu.
Oh eh dan iya to ya taba kai kenan kai ma ka ji shi.
Har yanzu ban gama dariya ba.
Me yasa hankalinka a maganar da yayi?
Dariyan da ya bani da yake cewa talauci yayi yawa talaka kuma yana cikin halin kakani kai ana ruwa bai ga ruwan ba
an ce kariya ana biki
dangane har yanzu ban ga wanda abinda zai cece shi ba a cikin wannan kasafin da aka yi
to a yau bari mu shiga ma maganar da zamu shiga da kai kenan yanzu nan kai tsaye yawa da farko me a takaice menene kasafin kuɗi a takaice
kasafin kuɗi shine wato a tattalin arzikin ƙasa kudaden da za a samu ko ta hannun shiga ko yadda ƙasa dai tattalin arzikin ƙasa dai yadda za a tara kuma a zauna a lissafa da me ake bukata a yi kan aikin manyan ayyuka ne albashin da za a biya ne da abubuwan da za a yi to shine idan aka zo aka zauna aka yi wannan tsarin nan ba kuma lalle bane ya zama to kudaden nan suna hannu zaka kai budget akan kudin da ma baya hannunka amma kana tsamanin kudin zai zo ya shiga saboda haka zaka ka zauna kai tsari kai lissafi lokaci kaza zan yi kaza kaza yazo zan yi kaza kaza yazo zan yi kaza mai yiwa ka samu wannan kudin mai yiwa kuma ba zaka samu kudin ba
mai yiwa
ka je ka ci bashi ka aiwatar da wannan abin zumman cewa zaka ya kana da iko karfin da zaka ya ka biya wannan bashi ko a gida budget ɗaya ne a makaranta a ƙasa budget ɗaya a dunkule dai shine wato kasafi kenan
to na Najeriya din nan wani shimfiɗa za ka yi mana kaga dai yanda tun daga bara ake ta samun tsalle ko badakalar kaga an ce an yi nan da shi a'a ya faɗo nan a'a an rage can a'a an ƙara nan kamar yanzu wannan na bana ko Maryam an shigar da kusan nawa
yanzu a shi Muhammadu Buhari ba ya ba da trillion naira bakwai ko bakwai da dubu
bakwai da dubu a biliyan dari ina ji dari da dari hudu da arba'in da ashirin da tara su kuma suka tsara biliyan dari da arba'in da hudu a tsarin da suka yi
to gashi kuma ana ta magana akwai delay wato bata lokaci akwai da farko yi mana shimfiɗa muji me ka fahimta matsayin ku na masu shimfiɗa
wato abin da yake faruwa idan ƙasa ba an dade ana badakala an dade ana ciwa an dade ana irin wannan rashin bin doka To idan aka zo aka ce to za a yi gara, dole a samu irin wannan tsokacin, dole a samu irin matsalan da muka samu. Amma in ba haka ba, inda ƙasa ne wanda ake bin tsari, ake bin doka, ko abubuwa suna tafiya daidai, ai ba matsala ta tare da budget. Budget dama yawanci ya kamata wata na tara kafin shekaran ya ƙare, kun tsara abin da za ku yi na shekaran mai zuwa. In za a kai majalisa a tsakanin wata biyu, biyu da rabi, sun zauna sun harhaɗa, sun amince da wannan kuɗin, sun mayar wa bangaren zartarwa ya sa hannu. Wata ɗaya ko na biyu an ka dawo aiki sai a fara aiwatarwa. To amma abu ne idan ka duba akwai son rai, akwai kuma wato rashin damuwa da talaka da kuma cuwa-cuwa da cushe da wane ne aka yi. To sai kaga duk abin da aka gina ta akan ƙarya ko rashin gaskiya, to dole a samu matsala, shine matsalan da muka shiga. In ba haka ba, don me ba za mu samu budget din na a ce September an kai, kafin December wata ya ƙare an gama komai, shekara na farawa daga January zuwa ƙarshen kuma December zuwa 20 da wani abu an gama. Cycle din kenan wata 12. Amma idan ka duba yanzu, kaga wata na biyar ne, shekaran da ya shige ma haka kai, akai ringa wannan cece-kuce din nan, shekara na biyar yanzu ake. Har yanzu ma fa ba san mace tuwo ba san miya ya kare, dan ba riga an gama ba.
To amma ne alfano. Amma
yanzu a yi daga wata 1, 2, 3, 4 din nan. Da an sa hannu a budget din, to kaga ya koma baya.
To bari in tambaye ka, kai magana cewa inda an yi a farko, kamar misali farkon wata shekara zuwa ƙarshen shekara daidai kenan. Menene babban amfanin akai haka, misali kafin mu je ga illar kuma akai samu?
Yawa, ai babban amfanin da na ga ma ai da January ne yanzu, kaga abubuwan da ya kamata a yi wannan kasafin kuɗin nan. Wata hudun nan wasu mamayewa, in hanya ne ma ko gada ne ko makaranta ne ko asibiti ne, alal misali da an riga ko an gama ko an yi nisa. To kaga yanzu wata hudun nan an zauna ba yi wannan abun ba, duk da yake an amince a kashe wani kaso na cikin tattalin na cikin kasafi na shekaran da ya shige.
To amma ba bara ba, shi shugaba Buhari bai sa hannu kasafin shekarar 2016 ba sai da watan mayun mayu. To ba kenan ya taho ba zuwa wannan watan ba na mayu 5 ga wata ba? To
shine nake ga miki yayi, amma ba haka aka so ba. Ai cece kucen nan bai kamata ana samu ba, kuma wannan cycle na budget namu, ai idan ka aka duba, ai ci wata 12 na January zuwa December ne, ai matsala ne yake sawa har muke zuwa wannan wata na 5, wata na 4, na wata 6 din. A dokance ai abin nan lissafin mu namu na shekara daga January ne zuwa ƙarshen shekara. Kinga kuma ba akwai wani darasi ba a cikin abin da ya faru shekaran da ya shige? Ai har yanzu abubuwan da aka yi din nan, har yanzu na ga ba mu fita a cikin shi ba.
Yanzu kai a matsayin yau, wato kai yau mu je maganar darasin
dokan ne, ba wani abu bane.
Eh Malam Abubakar, mu je maganar darasin a matsayinka na wanda ya san tattalin arziki kuma kuke fashin baki akai. Abin da aka yi a bara din akan kasafin kuɗi, wata babban illa yi wa Najeriya, wanda za ka iya nuna ma kila masu saurare.
Babban illan kaga ayyukan da ya kamata a ƙarasa wannan shekaran da aka yi ba yi ba, kuma har yanzu an ci gaba da wannan aiki, ana gira wannan cekon nan. Kuma abin da babban illa shi budget na Najeriya, idan aka duba tattalin tsari, tattalin arziki irin na Najeriya, ko ma ce kasashe masu fafutukan tasowa, kasashen da yake wanda yake ake cewa developing economy, idan aka duba kusan yawanci an dogara ne akan kasafi, ko kasafi na zai zo ya kawo policy na kan wato haraji, ko haraji shiga import duty, ko shiga da kayaki, ko export. Ka gane ko? Ai kawai ba zancen kuɗi budget din Najeriya yake zuwa ba, yana zuwa da wasu abubuwa tsare-tsaren da ya fi ƙarfin budget din nan. Yau da yawa za ka gani kamfanonuka ma idan shekara ya zo kafin a yi budget, za su bari mu tsaya, bari mu ga meye ne budget. To wannan gira din nan rashin tabbas yake kawowa wato tattalin arziki, kuma abin da baya son rashin tabbas ba irin tattalin arziki, musamman tattalin arzikin da yake buƙata jari daga ƙasashen waje. To illan kenan da zaka gane.
To Malam Abubakar, kaman wannan kasafin kuɗin da ake jira gobe, kana ganin ta yaya talaka zai amfana da shi? Idan tun da maganar manyan kuɗaɗe ake yi, ya aka karkasa shi ma
ta yaya talaka zai same shi?
To ai sha sa nace dan iya dariyan da dan iya ya ba ni kasan idan aka duba kasafin nan har yanzu ba kasafin a kasan nan kusan kashi kusan 70 yana tafiya ne kan aiwatar da aikin gwamnati shine biyan albashi biyan tafiye-tafiyen su biyan motoci da computer duk shekara ana kai katawa office din ka maiwa computer da aka zai shekara biyar ba canja ba amma kana duba budgetin kasan nan kowane shekara zaka ga computer wa abubuwa
ne da tunda nazo da tawo nake aiki lafiya lokacin
saboda haka abinda zai je wajen talaka din har yanzu ba abinda zaka zo ka gani bane shine abinda shi abinda ya kamata ya zo
to amma ya kamata talakan
ne kuwa idan capital project da mu ka bani wannan sunan shi capital wato manya-manyan aiki to zai zabura tattalin arziki din to ire abinda zai taimaka talaka asibiti mai kyau makarantun da yake dan talaka zai je ya ingancaccen mai ilimi ire wannan ne shine zai taimaka talaka kuma kamfanonukan da aka rurrufe nan a samu a buje su kaga bangaren wutan lantarki inda kowannen bangare ne za a samu yau a gyara shi a ce ana samu wutan lantarki awa 18-20 a tabbacece saka ga da yawa masana'antu sun tashi da an rage wannan kashe kudin nan da karamin generator I pass my neighbor da sauransu so ai abinda zai amfani talaka kenan amma dan an biya albashi an zagura talaka wani abu ya jaya maula wannan ba shi bane yake yabin nan kuma duba bangaren noma bangaren masana'antu matatun nan da matakai duka sunan arfe suke kaga da an duba wannan irin abin da aka gyara bangaren lantarkin nan kuma aka zo aka taimaka wato aka ba da bashi mai ruwa da ba yawa wato interest rate din yawa aka zagura kuma babban maganan malam da malamai muddin ba mu fara amfani da abin da muke sarrafa a cikin gida ba abinci ne tufa ne keke ne babur ne in dai ba mu dawo cikin gida mun fara amfani ba muna shigar da komai daga ƙasa waje to wallahi aikin baban giwa za mu ci gaba da
wato sai mun zama producers masu
shugabanni ya kamata su nuna misali to shine abin da zai fidda mu
to misali yanzu zaka ga cewa wannan shekara da kai maganar su ilimi su asibiti naga ilimi marin ya samu kaso mai yawa wannan karan ana wannan da ake magana
kaman UBEC ne ta samu
biliyan 92
ga kuma ita ilimi kuma fannin ilimi ya samu biliyan 50
ma'aikatan ilimi kenan banda UBEC
to ai ba wai kasafin bane ai ina kudi ana fitar da kudin ne an yi kasafi ai na ga muku ai ba lalle ba ai kasafi shi ba wai ai kasafin bane ai ina kudin a samu kudin da za a fitar ai aikin shi ne magana
to ya za a yi zama ba hangen dalaba
ina ma ke ba samu kudin kasafin
za a samu na farko tukun za a samu a rage wannan sace-sacen da ake yi na farko dai yawanci zaka gani budget din mai yawanci an sa an fara shi ne daga son rai na wasu mutane cewa to wannan bana fa ga abin da zamu tusa ga abin da zamu daura to daga nan za a fara daure nan a daina wannan abu na farko kenan a duba irin abin da bai kamata ai ba akwai wani abin da ake cewa ko ba ai fata kai ba akwai mismanagement and misapplication mutum zaka gani zai ce wai shi baya bai ai bai sata ba bai yi cin hanci da rasha ba to amma duke mutane ya dauka abin da ya kamata ya je wanda zai kawo rayuwar mutum yayi kyau dan ya je ya wani abu daban
to Mala Bakar
to
daga karshe gobe in alal misali gobe budget din to in aka gaza in majalisa ta gaza gabatar da shi wannan kasafin yadda ya kamata me zai faru kuma ga wa'adin kasafin kuɗin bara ya kare a mako da ya gabata to ina za a samu kuɗaɗen da za a yi aiki da su
to kana da minti daya ko kasa
to minti da ai a Najeriya komai zai faru amma ai a kasan da kuke ne ai gobe ne za a rufe gwamnati amma a Najeriya za a samu kuɗi da za a bude a ci gaba da abun nan tunda ba abin doka
to bin doka dai shine babban matsalar mu kenan to mun gode sosai Abubakar
Ali
lokaci ba zai bar mu ba To kun jifa da mu da masu sauraro gaba daya ta fashin bakin Abubakar Ali kenan masanin tattalin arzikin kasa da ya kara mana haske. Sai mu ce mun gode kware da ya samu ba mu lokaci. Maryam da Safinatu yanzu kan dole mu tattara. Amma menene babban abin da kika dauka cikin maganganun da?
To dai ya kamata mu kara zage damtsi dai a kasan mu dai mu
kishin kasa ce
kwarai
da gaske wannan da kallaki na amma inda nafi kallan abun kamar magana da ita karshe ya ce magana bin doka daga majalisar har fada shugaban kasa har al'umma da kowa da
kowa
da wanda kudin zai fito daga wurin su da wanda zai shiga wurin su amin amin to da fatan za a kasance da shirin yau da gobe in Allah ya kai mu gobe inda zamu sake jawa da wani sabon shirin a madadin
Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sudangi
kuma Julie Leathers Gresham wadda ita ce ta hada mana ko kuma ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco Valaris sai kuma wanda ya sada mu a Facebook Live Ibrahim Jermani ni Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa zama lafiya
dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.